إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 9 ga watan Jumadal Ula hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan 11/2023 miladiya dan ci gaba da karatunmu na waiwaye adan tafiya wanda muke yi a ranar Litinin da Alhamis yau Alhamis muna karatu a cikin mutun na aqida wanda a darasin mu na karshe mun zo karshen karatun littafin masailul jahiliya wanda shi ma yana daga cikin littafai na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wato kusan shine littafi na 5 ko na 6 nashi wanda muka karanta mun karanta usulus salasa al usulus salasa muka zo muka karanta al qawaidul arba'a sannan muka karanta kashfu shubuhat muka karanta nawaqidul islam sannan muka karanta usulus sita yawa sannan muka zo muka karanta masailul jahiliya da tafai guda 6 to yau muka ce zamu canza mawallafi zamu sa littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wallafar Al-Sheikh Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisin farko a cikin karatun wannan littafi sunan littafin Lum'atul I'tiqad littafin akwai malamai da suka yi aiki a kansa kamar irin su Sheikh Usaimin alaihi rahmatullah yayi masa sharhi yayi masa takaitaccen sharhi da yazo kan wannan kalma a muqaddimar Lum'atul I'tiqad sai yayi ta'liki kasa yake cewa al-lum'a tutlaqu fil lughati ala ma'ani kalmar lum'a ce ana itlaqin ta a lugha akan ma'anoni da yawa min ha daga ciki al-bulgha al-bulghatu min al-aish shine mutum ya isa zuwa ga wani bukatan sana na rayuwa yace wa hadha al-ma'na sai yace wannan ma'anar ansabu ma'anan li mawdu'i hadha al-kitab yace shi wato ma'ana mafi dangantuwa da maudu'in wannan littafin yace fa ma'ana lum'atul i'tiqad huna kenan ma'ana lum'atul i'tiqad anan al-bulghatu min al-i'tiqad as-sahih wato isa zuwa ga wato aqida i'tiqadi aqida kudri wanda yake lafiyayye al-mutabiqu li mazhabi as-salaf ridwanullahi alayhim wanda ya dace da mazhabin salaf yace shi kuma al-i'tiqad din ma'anansa al-hukmu az-zihni al-jazim shine hukunci wanda yake na hankali tabbatacce yace fa in tabaqa al-waqi' fa sahihun wa illa fa fasid idan hukuncin ya dace da abin da yake daidai to sai ya zama ya inganta idan abin da kwakwalwanka abin nan hukunci da abin da ya shafi hankali wanda zuciya take kudurcewa idan ya zama ya dace da abin da yake shine daidai to an samu aqida wadda take sahihi ya ingantacciya in kuma ba haka ba to ta zama aqida lalatacciya to daga cikin wadanda suka yi wa sharhin littafin shi Usaimin din ta'aliki akwai malaman da suka yi ta'aliki akan sharhin da shi Usaimin yayi wa wannan littafin suka yi ta'aliki akan sharhin sa akwai wani ana ce masa Atif Sabir Shahin yana daga cikin wanda suka yi tahqiqin wannan littafin da yazo kan wannan bayani na Usaimin dangance da ma'anar lum'atul i'tiqad sai yake cewa Ibn Usaimin ya fassara shi da al-bulghatu min al-aishi yace kalmar al-bulgha shine ma yutaballagu bihi min al-aishi abinda ake isa zuwa gare shi na rayuwa na bukatun rayuwa wala fadla fihi walakin yahussu abannan bahastu fi lisanin arab to sai shi mai ta'aliki yake cewa nayi bincike a littafin lugha na lisanul arab fi maddati balagha nayi bincike akan maddar balagha falam ajid al ma'ana alladhi dhakarahu ash-shaykh rahimahullahu ta'ala yace sai ban samu wannan ma'anar da malan ya ambata ba mana yi bincike a cikin littafin lugha tunda shi a can malam ya ce wa al-lum'atu tutlaqu fi al-lughati ala ma'anin minha al-bulgha al-bulgha yace yayi bincike game da wannan kalma karkashin madar balagha sai bai samu bayanin da malam yayi ba yace wala alla aqrabul ma'ani wala alla aqrabal ma'ani yace mai yiwa mafi kusancin ma'anoni na wannan kalmar ma zakarhu ibn manzur abinda ibn manzur ya ambata wal fiyumi min al-lum'a abinda min anna al-lum'a wanda su suka ce kalmar lum'a ma'anansa al-mawdi'u alladhi la yusibuhu al-ma shine gurin da ruwa bai taba ba in kai arwalla gurin da ruwa bai taba ba sai a ce wani ya bar lum'a shine al-mawdi'u alladhi la yusibuhu al-ma'u fil jasadi aw al-wudu'i min fil ghasli wa fil ghusli aw al-wudu'i min al-jasad shine gurin da ruwa bai taba ba fil ghusli wajen wanka aw al-wudu' ko kuma wajen arwalla min al-jasadi na jikin mutum gurin da ruwa bai taba ba wannan shine abinda ake cewa mai lum'a yace wa hadha ka annahu ala tashbih كأنه على التشبيه بما قاله ابن الأعرابي لقلة المطروق وانا سيدا مو كمر يادوني أكن تشبيه كمن تاوى جمد أبند ابن الأعرابي يفتا شيني لقلة المطروق جمد كرنشن أبند أكبري كرنشن أبند أكبري من أكا شيء لمعة كينان wato ga wata lum'a shine mato mafi abinnan mafi karancin abinda aka bari a jiki kasa in mutun ya wanke kafa wurin da bai ji ruwa ba ai shine mafi kankanta wurin da ruwa bai ji ba shine mafi kankanta to sai zama kamar yana zuwa da wannan ma'anar ne yace fa ka'anna al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qasada bi hadha al-unwan yace ka ce dai mawallafin Allah ya ji kanshi da rahama abinda yake nufi da wannan matashiyar ash-shay'ul qalil ga wani dan abu kankani dan abu kadan alladhi la ghina lil abdi ko la ghina lil abdi amma arifatihi min al-i'tiqad as-sahih wanda ba wani bawa da zai wadatu game da sanin sa na abinda ya shafi i'tiqadi lafiyayye kamar yana maka ishara ga wata ir lum'a wani dan kankanin abu wanda ba za ka wadatu da shi ba za ka wadatu da sanin sa ba kana buƙatar ka san shi bangaren abin da ya shafi aqida ingantacciya al-mutabiq li mazhabi as-salaf wanda ta dace da mazhabin salaf ridwanullahi alaihim yarda Allah ya tabbata gare su wallahu a'lam to kaje lisanul arab juz'i na 12 shafi na 30 karkashin maddar lama ko al-misbah al-munir juz'i na 2 shafi na 767 to wannan dangance da sunan littafin shine muke bayani akan sa mai ma'anar sunan littafin lum'atul i'tiqad ma'ana wani dan bayani kankani dan bayani dan kadan wanda ba za ka wadatu da shi ba na abin da ya shafi aqida lafiyayya abinda ya shafi lafiyayyar aqida, aqidar salaf magabata na kwarai, alhadi mai shiryarwa ila sabilir rashad zuwa ga tafarki na shirya. A takaice dai mun ji sunan littafin ko wannan shine ma'anar sunan matashiyar littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad. Muka ce waye wallafa shi? Shi bin Ibn Qudama al-Maqdisi. Mun saba in mun zo karatun littafin malami mu dan yi takaitaccen tarihinsa. Shi ma wannan kamar da muka saba za mu yi ta dan takaitaccen tarihinsa mawallafin littafin, wanda cikin siyaru alamin nubala Imam Az-Zahabi ya kawo sirar wannan malamin. Ya yabe shi, yace Al-Sheikh Al-Imam Al-Qudwa Al-Allama Al-Mujtahid Sheikh Al-Islam Muwaffaq Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama bin Miqdam bin Nasr Al-Maqdisi Al-Jama'ili thumma Al-Dimashqi Al-Salihi Al-Hanbali Sahib Al-Mughni. Wannan littakin da take ne da Imam Az-Zahabi yayi masa, yace shine Al-Sheikh Al-Imam, shine shehin nan shugaba, al-qudwa abin koyi, al-allama babban malami, al-mujtahid yace mujtahidin malami, wato wanda ya kai mataki ijtihadi, mujtahidi, shaykhul islam daccizon musulunci, muwaffaquddin wannan laqabin sa ne, ana masa laqabi da al-muwaffaq, kuka ce muwaffaquddin. A wannan zamanin galibi zaka ga suna da irin wannan laqabin, daga shamsuddin sai kaji an ce taqiyuddin, muwaffaquddin, abin nan muhiddin, haka zaka yi taji da ga su a wannan lokacin suna da irin wannan alqab din, kamar abin nan irin su diyauddin, duk zaka ganin su diyauddin. Akwai diyauddin al-maqdisi, akwai irin su bahauddin abdurrahman bin ibrahim, akwai taqiyuddin shaykhul islam ibn taymiya, akwai shamsuddin, akwai zahabi shi ma shamsuddin wanda yayi wannan magana, sannan akwai shamsuddin wanda shi ma wannan ne ibn al-qayyim shi ma aje masa shamsuddin. To haka zaka samu najmuddin da sauransu. To shi nashi laqabin muwaffaquddin, an gane kalmar muwaffaq wanda aka yi masa dace, muwaffaq ina wanda aka yi masa gaman katar na addini dace, ina muwaffaq wanda aka yi masa ismul maf'ul ne. Al-kunyar sa Abu Muhammad, sunan sa Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama bin Miqdam, an fi sanin sa da Ibn Qudama. To kaga Ibn Qudama kakan abin nan, kakan baban sa ne ma, domin shi sunan sa Abdullah, baban sa Ahmadu, kakansa Muhammadu. Ibn Qudama kakan babansa ne, amma da shi ake danganta shi, ce masa Ibn Qudama bin Miqdam bin Nasr al-Maqdisi, wanda nan ne asalin garin su al-Jamma'ili thumma Dimashqi, suka koma Jamma'il sannan suka koma Dimashq. As-Salihi mutumin kirki, al-Hanbali dan mazhabar Hanbaliya, sahibul Mughni mai littafin nan mai suna al-Mughni, wani wagegen littafi ne da ya wallafa wajen mujalladai guda goma, yana cikin manya-manyan littattafai da ake komawa zuwa gare su ɓangaren ilimi. An haife shi a garin da ake kira Jamma'il, shi sa ake ce masa al-Jamma'ili, wanda wani gari ne a yankin Nablus. Nablus tana cikin Syria, abin nan tana cikin Falastin a yanzu, tana cikin yankin Falastin, Nablus. To akwai wani gari Jamma'il, ana aka haife shi, an haife shi a shekara ta 541 a cikin watan Sha'ban, shekara ta 541. Sannan yayi hijira tare da mutanen gidansu da danginsa, yana dan shekara 10, suka yi hijira suka bar nan. A inda suka koma a can yayi hardan Qur'ani, ya haddace Al-Qur'ani, sannan ya lazumci shigaltuwa da ilimi tun yana yaro, da abin nan da abin da ya shafi rubuce-rubuce masu kyau, sai ya kasance yana daga cikin wanda ake musu laqabi da buhurul ilm, wato wato tai koki jam'in taiku da Hausa ya zama ce tai kuna ko tai kunni yana daga cikin tai koki tai kuna zai fi dan dadi dadi yana daga cikin tai kuna na ilimi ya ka tai taiku ka san akwas akwalfa abarikin wa azkiya'ul alam yana daga cikin mutane masu zakai a cikin mutanen duniya sannan kuma yayi rihla da shi da dan khalansa dan khalarsa ibnu dan khal din sa khal shine dan uwan mahaifiyarka shine khal dinka to akwai dan khalarsa dan khalkin sa wanda wato da abin nan da mahaifinsa da mahaifiyar shi ibnu Qudama wa da kanini ana kiransa al-Hafiz Abdul Ghani الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد ميلتافن ان نفقهن عندي تترو حديث البخاري ومسلم لتافن ان نفقه غا سنن شي عندي تترو حديث البخاري ومسلم يسا ا تشكي عمدت الاحكام ميلتافي عمدت الاحكام ai kuna jin littafin umdatul ahkam wa mu taba karanta shi ba insha Allah za mu karanta shi a bangaren fiqh to shi abin nan Abdul Ghani shi ya wallafa wannan littafin shi ma hamshakin malami ne to dan khal din Ibn Qudama ne da mahaifinsa shi Abdul Wahid kenan mahaifin Abdul Ghani da mahaifiyar Ibn Qudama wa da kani ne suka yi rihla shine yawace da ake yi na neman ilimi sun yi wannan rihila a farkon shekara ta 561 suka yi rihila ta neman ilimi suka tafi Baghdad shi ma wani yanki ne a wannan lokaci wanda nan ne asima ta musulunci kamar ka ce capital to kowane zamani da inda aka ce nan capital ne to an fi samun abubuwa da yawa a gurin kaga can duk yawancin malamai can suke komawa ko Niger aida an ce yamai to duk malamai suna can ko saboda yafi kusa da gindin maganin gindin yafi kusa da gindin maganin ga kaga abun to galibi nan an fi samun na kwarai din an fi samun na banzar kuma to sai suka koma can lokacin daular Abbasiya ne a lokacin suka tafi can wajen neman ilimi to sai suka samu kusan kwanaki 40 kafin rasuwar Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani kuna jin labarin sa mai dariƙar Qadiriyya Abdul Qadir Al-Jilani sun yi kwana 40 tare da shi Allah ya mushi rasuwa suka zauna a makarantarsa sannan suka shagaltu da ilimin sa a cikin wa'annan kwanakin suka saurari abubuwa na ilimi daga wajensa wanda kuma daga baya ba da dadewa ba Allah ya masa rasuwa daga nan suka ci gaba da karatu a wajen wasu malamai irin su Hibatullah bin al-Hasan irin su Abul Fath irin su Abu Zur'a bin Tahir irin su Ahmad bin al-Muqarrab da sauransu malamai da yawa da suka yi ta karatu a gurin su sun dauki lokaci wajen shekara 4 ko sama da haka a nan Baghdad suna karatu ya koyi qira'a da yake karatu da ita wanda ya harrace Qur'ani ita ce qira'an Nafi' ya koyi ta a wajen Ali bin Hasan al-Bata'ihi a wajen sa ya koyi qira'a ta Nafi' wanda muke cewa qira'an warshi kenan ko sannan ya koyi kuma qira'a da harafin Abu abinnan Abu Amr a wajen malamin sa Abul Fath ibn al-Manni a wajen sa ya koyi qira'a ta Abu Amr sannan bayan nan ya buro Iraki ya koma Dimashq shine babban birnin kasan Syria dan a wancan lokaci yawace suke neman ilimi a can Dimashq can ya samu ilimi a wajen wasu manyan malamai su ma irin su Abul Makarim bin Hilal da wasu malamai sannan ya zo Mosul shi ma wani yanki ne a can Sham din shi ma a can ya koyi ilimi daga babban malamin juma'a khatib na wannan gari ya suna Abul Fadl At-Tusi shi ma ya koyi ilimi kwankwada daga wajensa sannan yayi makka a can makka ya hadu da irin su Ibn al-Mubarak irin su al-Mubarak al-Mubarak bin al-Tabbakh da sauran wasu malamai da ya kwankwadi ilimi daga wajensu a can makka to wannan shine kadan daga cikin bayani na yawace-yawacen neman iliminsa to shi ma kuma akwai malamai da yawa da suka koyi ilimi daga wajensa bayan ya zama hamshakin malami shi ma yana da dalibai irin su al-Baha shine Abdurrahman Bahauddin Abdurrahman wanda dazana kira sunansa irin su al-Jamal Abu Musa bin al-Hafiz Jamaluddin kenan Jamaluddin Abu Musa bin al-Hafiz irin su Ibn Nuqta irin su Ibn Khalil irin su Ad-Diya Diyauddin al-Maqdisi irin su Abu Shama Ibn Najjar Abdud-Da'im al-Jamal bin al-Sayrafi da sauran manya-manyan malamai dai da yawa da suka koya daga wajensa dan haka abin nan suke cewa shi ya kasance shine babban malamin Sham a zamanin sa wa kana alimu ahli Sham fi zamani ya kasance shine babban malamin mutanen Sham a zamanin sa Ibn Najjar wanda ɗaya ne daga cikin almajiran sa yake cewa kana imamul Hanabila bi jami'i Dimashq ya kasance shine limamin yan mazhabar Hanabila a babban masallacin Dimashq kasan akwai mazhabobi babban malamin Malikiya babban malamin Hanbaliya babban to shine limami shugaban Hanabila imamul Hanabila bi jami'i Dimashq wa kana siqatan hujja nabila ya kasance siqa ne kuma hujja ne kuma mutumin kirki ne wazirul fadl wanda falalansa tana da yawa muzhan wa war'an wa abannan wa war'an abidan wato mutum ne mai tsantseni mai yawan ibada cikin al'amuransa akwai tsabta ana ganin abubuwa na al'amuran tsabta a cikin al'amuransa ga tsantseni ga yawan ibada yana tafiya akan qanun na salaf ya kasance ala qanuni salaf yana tafiya akan tsarin mazhabin salaf in ka ganshi alaihi nur wal waqar kamar da almajirinsa Ibn Najjar yake cewa zaka ga akwai haske da kuma haiba a tattare da shi yantafi'ur rajulu bi ru'yatihi qabla an yasma'a kalamahu ce mutum yana amfanuwa da ganinsa kafin ya saurari maganarsa ganinsa kadai zaka amfana da ganinsa kafin ma ka ji maganarsa to yayi wallafe da yawa cikin littafansa akwai al-Mughni wanda kuna yawan an malamai suna yawan kiran shi kaje ka duba al-Mughni na Ibn Qudama to littafi ne da ya wallafa shi kusan mujalladi 10 akwai irin su al-Kafi cikin mujalladi 4 irin su al-Muqni mujalladi 1 al-Unda tama wani karamin mujalladi da sauran littafai da yawa ya wayi wallafe masu yawa akwai almajidinsa Ibn Abin nan Diyauddin al-Maqdisi sunan ana al-kunyansa Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad ana masa laqabi da Diyauddin al-Maqdisi yayi tarihinsa a cikin juz'i 2 yayi siransa tarihin Ibn Qudama to ya kawo abubuwa da yawa dangance da Ibn Qudama in ka je ka karanta daga cikin abubuwan da ya faɗa yace ya kasance Allah ya ji kansa da rahama imaman ne fi tafsir jagora ne bangaren tafsiri wa fil hadisi wa mushkilatihi haka jagora ne bangaren hadisi da matsalolin hadisi sannan kuma imaman ne fil fiqhi jagora ne bangaren fiqhu yace bal awhadu zamanihi fihi yace a wajen fiqhu ma shine daya-dayan zamaninsa imma fi ilmi al-khilaf ko dai wato imaman fi ilmi al-khilaf jagora ne a wajen ilimi na sabani ilimin sabani, wato bambance-bambancen abin nan mazhabobi da ra'ayoyi da sauransu. Shi yasa daga a littafin sama zaka ga yana kawo sabanin malamai, sabanin malamai kafin ya rinjayar abin da zai rinjayar. Yace awhadun fil fara'id, daya ne a wajen ilimin rabon gado. Imaman fi usulul fiqh, jagora ne a wajen usulul fiqh. Imaman fi nahw wal hisab, shugaba ne a wajen nahw da lissafi. Wal anjumu sayarat, da kuma taurari wanda suke gudu din nan, suna amfani da su wajen sanin abubuwa, ba masu amfani da su wajen duba ba, wajen sanin hanya da sauransu. Wal manazil, da masaukan taurari. Yake cewa sami'tu Dawud bin Salih al-Muqri diya al-Maqdisi, diya al-Maqdisi yake cewa naji wani malami ana ce masa Dawud bin Salih, yana cewa sami'tu ibn al-Manni naji ibn al-Manni yana cewa wani malami ne a Baghdad, can Baghdad, wanda yayi karatu a wajensa, naji yana cewa lokacin abun nan, wannan yana gabansa, Ibn Qudama yana zaune a gabansa, yake cewa idza kharaja hadha al-fata min Baghdad ihtajat ilayh, idan wannan matashin ya bar Baghdad za a bukace shi, mutanen Baghdad za su bukace shi saboda amfanin sa da ilimin sa. Yace kuma yaji al-Buha, Buhauddin Abdurrahman, yana cewa kana shaykhuna ibn al-Manni, naji malamin ibn al-Manni yana cewa ibn Qudama, in kharajta min Baghdad la yukhlifu fiha misluk, idan har kabar Baghdad to ba wani irin ka da zai maye gurbin ka, babu wani irin ka da zai maye gurbin ka. Wani ya nuna malamai sun yi masa shaida game da ilimi. Adiya ya ci gaba da cewa kana al-muwaffaq, yana nufin ibn Qudama, la yunaziru ahadan illa huwa yatabassamu, yace bai taba yin munazara da wani ba face yana murmushi. Sabanin munazara mu masu da'awar salafiyya sunna, kana munazara kana zagi, ana cin mutunci, kana zagin uwa da uba, kai ta da jijiyoyin wuya idan ka su ja, alamun shaitan ne a kanka, shi yake sarrafa ka, yake sa ka kana fadar abin da ya ga dama. To kaga magabatan mu as-salafu as-salih irin su Ibn Qudama, ga almajirin sa diya al-Maqdisi, ad-diya Diyauddin, yake cewa bai taba munazara da wani ba face yana murmushi, yana munazara yana murmushi, kaga babu zagi, ba cin mutunci, har ya kai shi kasa cikin murmushi, har ma yake cewa wata rana ya munazara da wani ibn faddalan dan mazhabar Shafi'iyya, suka yi munazara sai da ya kwada shi da kasa kuma cikin murmushi, mana ya kai shi kasa. To daga nan Ibn Qudama ya ci gaba da zama lokaci mai tsawo kowace bayan sallar juma'a a nan Dimashq domin a yi munazara. Kowace bayan sallar juma'a zai zauna yana jiran wanda za su zo a tattauna, a yi munazara, tattaunawa ta ilimi. Yace manya-manyan malaman fiqh suke taruwa a gabansa, wanda yakan kasance yakan shagaltu wajen koyar da ilimi tun da safi har rana ta daga sama, sannan ya tafi gida. Kuma da an yi azhar, in ya dawo ya sallan azhar, to zai zauna, mutane su yi ta zuwa suna kwankwadar ilimi sai magariba, baya nuna cewa ya kosa, ba za ka ga ya kosa ba, suna sauraron ilimi daga wajensa. Ya kasance yana karantar da nahwu, yace kai ya kasance ba wanda zai ganshi face sai ya je yana kaunarsa, saboda daga cikin adabi'unsa akwai hakuri, mutum ne wanda Allah ya bashi hakuri mai yawa, har ma yake cewa akwai wata baiwarsa da take ta cutar da shi, baiwarsa ce amma take ta cutar da shi, amma duk da haka ya yi ta hakuri a kanta. Kaga bawanka dai ai kana da ikon yadda zaka yi da shi, tana bai kai danka matsayi ba, to danka ma kana da yadda zaka yi da shi balantana bawanka, amma duk da haka ya ci hakuri da bai wannan.
ƴaƴansu za su rika fada irin fadin nan na yara, wannan yana dukan wannan, wannan yana dukan wannan, yana kallon su bai cewa komai. Yace da haka ban taba ganin mutum da hakuri kamar sa ba, kamar da Al-Buhawi yake cewa. Ya faɗi sifofin sa, yake cewa kana hasanul akhlaq, ya kasance yana da dabi'u da halaye na ƙwarai. La yakadu yarahu illa mutabassima, mutum ba zai gan shi ba face yana murmushi. Duk lokacin da ka gan shi to zaka ga yana murmushi. Ya hakil hikayat wa yamzahu, in ana zaune yakan kawo irin hikayoyi na abin dariya din nan, ayi dariya ayi raha da mutane, yana da irin wannan. Yace naji Al-Buhawi yana cewa ya kasance malaminmu a cikin a wajen karatu, a cikin karatu yana mana wasa, yana dan tsan, yana dan me ake zolaya ake ja ko dan zolayen mu ana wasa, ai dan raha a wuce gurin. Wata rana suke masa magana akan yara da suke zuwa su yi ta fadawa kansa, suna ta abin nan ka san yaro ai ya kamata ka rika dan zane su. Sai ya ce hum subyan, su yara ne, wala budda lahum min al-layl, dole su yi wargi, yaro dole ya yi wargi, ka iya hana ma yaro wasa? Wa antum kuntum mislahum, kuma da ai kamar su kuke, kuka girma kuka daina, su ma za su girma su daina. Yace wa kana la yatanafasu ahlud dunya, ya kasance baya gwagwarmaya da mutanen duniya, gasa da mutanen duniya, sha'anin duniya bai dame shi ba. Wala yakadu yashku, ba za ka ga ya ji ya kai kara wajen wani ba, ko karar wani, ko karar wani bukata. Yace wa rubba kana aksara haja, aksara aksara hajatin min ghairihi wa kana wa kana yusir, ce so da dama zai zama yafi wanin sa bukata, amma kuma sai ya zabi bukatar sa akan tashi. Zai zama yafi ka bukatar abin, amma idan ya ga kai kafi shi kwadayi da daraki, sai ya zabi bukatar ka akan tashi. Yana da sifa ta isari. Diya ya abin nan Diyauddin yake cewa yaji Bahauddin duka almajiran sa ne, yace yana yaji yana sifata shi bi shaja'a, yana sifata shi da jarinta, har ma yake cewa kana yataqaddamu ila al-aduwi wa juruhum fi kaffihi, ya kasance yana tunkarar makiya da kuma raununuka a hannunsa, yana tunkarar makiya idan ana yaki. Tunda lokacin su zamani ne na yaki yaki, Mughul su kawo hari, wane ne su kawo hari, yace to yakan kai, yakan kai ma abokan gaba farmaki in ana yaki da kuma raunuka a hannunsa. Wa kana yuramil adu, ya kasance yana wato harbar makiya duk da raunukan da suke tare da shi. Diya ad-diya al-maqdisi yake cewa kana yusalli bi khushu, ya kasance yana sallah cikin natsuwa. Wala yakadu yusalli sunnatul fajri wal isha'ain illa fi baitihi, yace kusan baya sallar raka'atul fajri da kuma rako'in nan da ake tsakanin magriba da isha'i, baya yin sa sai a gidansa. An gama sallah zai tafi gidansa yayin nafila, wanda kuma wannan shine abin da yafi zama sunna, ko yin nafila a gida yafi yin ta a masallaci. Yace wa kana yusalli bainal isha'aini arba'an, raka'a hudu yake tsakanin magriba da isha'i, a cikin rukun guda hudu yana karanta suratul sajada, ya karanta suratul yasin da suratul dukhan da suratul tabaraka, wanda kusan baya saba ma wa'annan surorin. Kullun wanda raka hudu wa'annan surorin yake karanta, yakan tashi da asuba yayi abin nan lokacin kusan asuba yayi sallan dare, kuma yana yi karatu wani lokacin ya daga muryarsa, wanda yake kuma yana da dadin murya a wajen karatu. Yake cewa ya saura yaji al-Hafiz al-Yununiyyu yana cewa al-Hafiz yake cewa lamma kuntu asma'u shana'at al-khalqi 'ala al-hanabila bit-tashbih, a yayin da nake jin labarin wato munin kalma ta halitta cewa hanabila suna kamanta Allah da halitta, lokacin da naji wannan mummunar kalmar cewa mashabin Hanabila mashabi ne na ƴan tashbihi suna kamanta Allah da halittarsa, yace azamtu ala su'ali Sheikh al-Muwaffaq, yace sai ni niyyar zan yi masa tambaya akan wannan. Wa baqitu ashhuran uridu an as'alahu, sai da na zauna wajen watanni ina son in tambaye shi, yace fa sa'idtu ma'ahu al-jabala, wata rana sai muka hauduti, na hauduti tare da shi. Falamma kunna inda Dar ibn Muharib, lokacin da muka kasance a gurin wato Dar ibn Muharib, wani guri ne. Qultu, sai nace ya sayyidi, ya kai shugabana. Yace ma nataqtu bi aksara min sayyidi, ban faɗi wani abu ba sama da sayyidi. Faqala li, sai yace min at-tashbihu mustahil, kaga bai faɗa masa abinda zai tambaya akan sa ba, amma yana cewa ya sayyidi, sai ya bashi amsar tambayar, tuma bai yi tambayar ba. Yana cewa ya kusan wata yana son yin tambayar ya kasa, yanzu da ya samu dama sai ya ce ya sayyidi, yana son zai yi tambayar, shi kai tsaye sai ya bashi amsar tambayar. Yace at-tashbihu mustahil, kamanta Allah da wani abu ne da bai yiwa, korarren abu ne da bai yiwa ka kamanta Allah da wani. Kun gane ko? Fa qulti lima, sai nace masa dan me? Qala li anna min sharti at-tashbih an nara shay'a, yana daga cikin sharadin kamanta wani abu da wani abu shine mu ga abin da zamu kamanta abin da zamu kamanta da shi. Idan mu kaga wannan kaga wannan, to a lokacin ne zaka iya ganin akwai kamanni tsakanin su ko babu. Akwai buƙatar mu ga abu summa nushabihu, sannan mu kamanta shi. Yace to man alladhi ra'a Allah thumma shabbahu lana, waye ga Allah balantana ya kamanta mana yanda yake, ya kamanta mana shi da wani abu. Kenan abinda ake faɗa cewa suna yin tashbihi ba gaskiya bane. Kun gane, dan tashbihi ma ba mai yiwuwa bane, dan duk abinda zaka faɗa ƙarya kawai zaka yi, sai dai ka kararo wani abu cikin kwalwarka kace Allah ga kazansa. Amma haƙiƙanin tashbihi ya zama ka kamanta Allah da wani abu yiwuwa, tunda shi Allah baka ma ganshi ba, sai ka san kamar shi ne zaka iya kamanta shi da wani abu, ko ka kamanta wani abu da shi, to shi baka taba ganin shi ba, to ya za ka kamanta wani abu da shi? A ƙarshe dai na ga lokaci ya tafi, addiya a cikin wannan littafi nashi yake cewa waja'ahu min binti ammatihi Maryam, matarsa sunanta Maryam, ƴar uwankul ɗinsa ce, da mahaifinta da mahaifinsa wadika ne. To ta haifa masa ƴaƴa, daga ciki akwai Al-Majad, Majaduddin mai suna Isa, akwai Muhammad, akwai Yahya, akwai Safiya, akwai Fatima, ƴaƴansa ne. An ya samu jikoki ta ɓangaren shi Majaduddin ɗin, sannan daga baya bayan rasuwar ita wannan matar tashi, ya samu wasu bayi. Akwai wata baiwa ta farko da ya yi abin nan ɗinta, ya yi sadaka da ita, sannan kuma ya yi sadaka da wata baiwar bayan wannan, sannan kuma daga baya ya yi aure, ya aure wata mace mai suna Aziya, ita kuma ta rasu kafin shi. To bayan ta rasu, shi ma Allah ya masa rasuwa, ya rasu a ranar Asabar, a ranar Idin Azumi, aka binne shi wani sahike, wato washi gari kenan, aka binne shi shekara ta 620, wanda jana'izarsa taro na mutanen wato taron mutane abin nan, an samu taron mutane masu yawa a lokacin jana'izarsa kusan Dimashqa, galibi sai da suka fito, ya rasu a nan Dimashqa, aka binne shi a can Jabal Qasiyun, a can wani dutse ana ce masa Jabal Qasiyun, wanda sufaye suna zuwa can su tare, suna samu wasu abubuwa, sufaye suna zuwa cikin kogon dutsen su tare su yi abinda suke cewa khalwa. Ibn Taymiyyah ya mana wannan bayanin a cikin littafin Al-Furqan, duwatsun da ake shiga ciki wai ana samu ilimi, ko ana samu wasu abubuwa na waliyantaka, wai akwai wasu mazaje da ake gani rijalul gaibi, ko wasu mazajen ɓoye alhali aljanu ne, inji Ibn Taymiyyah. To a wajen wannan dutsen aka binne shi, mutane masu yawa suka halarci jana'izarsa, ya rasu a gidansa a nan Dimashqa. Shi Addiya Al-Maqdisi yake cewa kuntu fi man ghassalahu, ni na kasance ina daga cikin wanda suka yi masa wanka. Yace farahimahullahu rahmatan wasi'a, Allah ya ji kansa rahama, Allah ya ji kansa da rahama wadda take faffada. To wannan dai a takaice shine abin da zamu iya faɗa, muka zamu iya gutsurowa daga cikin tarihinsa da malamai suka yi, mu dan faɗa kaɗan ka san wane ne wannan malamin. to kamar inda muka yi bayani sunan littafin lumatul i'tiqad za mu fara da muqaddima muqaddimar littafin lumatul i'tiqad malin ya fara da bismillah yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai ya fara da bismillah ya fara da bismillah bisa ga koyi da littafin Allah mai girma wanda shine alqur'ani shi ma da bismillah aka bude shi kuma ya fara da bismillah bisa ga koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anan bismillahir rahmanir rahim shine ai af'alu shay'a musta'inan wa mutabarrikan ومتبركاً بكل اسم من أسماء الله تعالى كما عند أسيمين يكيشوا ثم ما أنرسى وتزن أيكتا أبند ذن أيكتا إنا مستعين إنا مينيمن تيمكو ومتبركاً إنا مينيمن البركة بكل اسم من أسماء الله لكون سونة لكتكين سونة يعني الله الموصوف بالرحمة الواسعة لكون سونة لكتكين سونة يعني الله Allah nan da ya sifatu da rahama wadda take mai fadi to ina neman wato zan fara wannan aikin ina mai neman taimakon sa ina mai neman albarkar sa da kowanne suna daga cikin sunayen sa shine ma'anan bismillah din nan ma'ana zan fara da sunan Allah ko kace da sunan Allah dan fara an fi son kace haka da sunan Allah abda'u bismillah kenan ko kuma bismillah abda'u suka ce ka gabatar da sunan Allah ya fi sunan Allah zan fara saboda albarkar samun albarkar sunan Allah Allahu din nan shine al-ma'luhu ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa shauqan wanda ake bautawa cikin kauna da girmamawa da shauki shine ma'anan Allahu bismillah shine Allah din nan al-ma'luhu ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wanda ake bauta masa cikin kauna da girmamawa da shauki Ar-Rahman shine zur rahmatul wasi'a ma abucin rahama faffada bismillahir rahman ar-rahim shine al-musilu rahmatuhu man sha'a min khalqihi wanda yake isar da rahamar sa ga wanda yaso daga cikin halittinsa wannan shine bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim na farko الرحمن والنبي اعتباري كون الرحمة وصف الله اللو رن لكسن جوار إتا رحمة صفة جيشي الله رحمة صفة سج شكما سنة نبي الرحيم شكما باعتبارها فعلا له اللو رن لكسن جوار الرحيم تهني اللو رن إتا رحمة أي كينين الله الرحيم معنى مي إسد رحمة سزوى قوان ديسو تكين حد التنسى kana ar-rahman wanda ya sifatu da rahama ar-rahim wanda yake yin aiki na isar da rahamar sa zuwa ga me zuwa ga halittun sa ina ma'ana ar-rahmanur rahim sannan yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wannan as-sana'ani ala Allah bil hamdi yana yabon Allah ta hanyar godiya kalmar alhamdu shine zikiru awsafil mahmud shine ambaton sifofin wanda yake abin yabo shayabo alkamila a ambaci sifofinsa wato sifofi wanda suke cikakku ma'ana dukkanin kyawawan sifofi da dangin kyawawan sifofi duka sun tabbata ga Allah da duk wata kamala ta yabo to ta tabbata ga Allah shine ma'ana alhamdulillah dukkan yabo da dukkan wasu sifofi na kamala da dukkan wasu ayyuka wanda suke cike da abin nan da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala tare da soyayya da kuma girmamawa shine ma'ana alhamdulillah yace da yace alhamdulillah sai yace almahmud bi kulli lisani wanda yake abin yabo da kowane harshe Allah subhanahu wataala abin yabo ne da kowane yare da kowane harshe shi abin bauta ne a kowane guri al-ma'budu fi kulli zamanin abin bauta ne a kowane zamani a kowane guri Allah abin yabo ne da kowane harshe ma'ana ya cancanci a yaba masa da kowane yare, ya cancanci a gode masa da kowane harshe kuma a kowane guri. Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta a gode masa. Al-Mahmud bi kulli lisanin, al-Ma'bud fi kulli zaman, wanda abin bauta ne a kowane zamani, a kowane zamani Allah abin bauta ne. An gane ba wani zamani da za a ce Allah bai cancanta a bauta masa ba a wannan zamanin. A kowane zamani Allah ya cancanta a bauta masa, sai dai in ba a yi ba, amma ya cancanta, ya cancanta a yabe shi a gode masa sai dai in ba a yi ba, kuma ko ba a yi ba rishin yin ba zai cutar da shi da wani abu ba. An gane, ku yabe shi, yabon ku bai kara masa komai a cikin mulkinsa. In ba ku yi ba, ba zai tauye masa komai ba a cikin mulkinsa. Amma dai ka sani shi Mahmudin ne, al-Mahmud ne bi kulli lisan, al-Ma'bud fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan, wanda iliminsa baya wofinta daga wani guri. A ce ga wani guri inda babu ilimin Allah a wannan gurin, wani abu yana faruwa a nan amma Allah bai sani ba, wani abu yana faruwa a nan Allah baya gani, haka ba zai yi ba. Babu inda babu ilimin Allah, karkashin kasa ne, cikin teku ne, cikin sararin samaniya ne, a ina ne, cikin cikinka ne, babu inda ilimin Allah baya nan. Har cikin zuciyarka abinda kake boye Allah ya san da shi. Sawa'un minkum min asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar la yashghaluhu sha'anun an sha'an. Sannan shi wani sha'ani baya shigaltar da shi daga yin wani sha'ani, kullu yawmin huwa fi sha'an, wani sha'ani baya shigaltar da shi. Sabanin yanzu kai idan kana wani aiki to ba za ka iya yin wani ba, inda kana wannan shi za ka yi, inda kana son ka yi wani sai dai ka bar wannan ka yi wancan. Amma shi Allah wani sha'ani baya shigaltar da shi daga yin wani sha'ani. A lokaci guda yake kulawa da bayansa, yake isar da bukatunsu zuwa gare su, ga kowanne yana jin kukan kowanne a lokaci guda, ya san bukatar kowanne kuma zai isar ma kowanne bukatarsa duk a wannan lokacin. Wani baya shigaltar da shi daga wani, subhanahu wa ta'ala. To wanda wannan ita ce sifar sa, za ka bar shi ka je wajen wani kana neman bukata ko kana neman taimako? To wannan kaga yana nuna yalwatuwar ilimin Allah, iliminsa baya wofinta daga kowane guri. Haka kamalan kudurarsa da ihafarsa bata wofinta daga kowane guri. Kudurar Allah tana ko'ina, kewayewarsa ta tattari ko'ina. Daka Allah yana kewaye da ko'ina da iliminsa da kudurarsa, wani abu baya shigaltar da shi daga wani abu. Yace jalla anil ashbahi wal andadi, jalla anil ashbahi wal andadi, ya girmama daga al ashbah, abokanan kamantacceniya, baya da makamanci, baya da shabih. An gane shabih shine wanda za a ce yayi kama da kai. To Allah ya daukaka daga wannan. Wal andadi, haka tsaraku wanda za a ce yayi daidai niddinka, shine tsaranka ko warinka. Ce wani warin wani ne, su tsarakun juna ne. To Allah baya da wannan. Watanazzaha anis sahibati wal aulad, kuma ya tsarkaka daga abokiya wanda ita ce mata, baya da mata. Wal aulad, kuma ya tsarkaka daga ƴaƴa, baya da ƴaƴa, subhanahu wa ta'ala. Domin girmansa ya ɗaukaka daga a ce wani ya yi kama da shi, saboda kamalar sifofinsa ta kowace fuska. Duk wani da za a samu, to ba za ka same shi da kamalar sifofi ta kowace fuska ba, sai ka same shi da tawaya a wata fuska. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da kamalan sifofi a kowace fuska. Sannan kuma ya tsarkaka daga samun mata ko ƴaƴa, domin bukata ce take janyo su, bukata ce take sawa ka bukaci mata, bukata ce take janyo ka bukaci ƴaƴa. Matar ta ɗebe maka kewa, ƴaƴan in ka tsufa su taimake ka ko su gade ka ko kaza ko kaza ko kaza. To Allah baya tsufa, baya mutuwa, baya bukatar magadi. Ina fata an fahimta. kuma baya da bukatar mata kai ne kake da wannan bukatar shi baya da ita zaka ya tsarkaka ta kowace fuska ya tsarkaka subhanahu wata'ala daga samun mata ko da me yasa wannan li kamali ginahu saboda kamalar wadatarsa yanda kamalar sifofinsa ta kowace fuska ya janyo baya da tsara baya da tamka baya da abin da makamanci saboda kamalar sifofinsa to haka kuma kamalar wadatarsa ita ta janyo baya da da baya da mata baya da bukatarsu ya wadatu daga gare su wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukuncinsa a cikin dukkanin bayi ya zartar da hukuncinsa a cikin dukkanin bayi hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala iri biyu ne akwai hukunci wato kauni akwai kuma hukunci shar'i akwai hukunci da Allah ya zartar akan kowa kaunan hukuncin da Allah ya zartar akan mu shine za mu rayu yadda ya tsara ka ci abinci ka sha ruwa ka kwanta ka yi bacci ka buƙaci hawa salanga ka yi kaza ka yi kaza ba wanda sai ya saba ma wannan hukuncin ji shi yau ba zai yi kaza ba akwai kuma hukunci na shari'a wanda ake iya saba masa wanda ya saba shine wanda zai fuskanci azaba bai tuba ba shi kuma wanda ya bi shine Allah subhanahu wata'ala zai lulube shi da rahamarsa to cikar iradar ubangiji da sultaninsa wannan ya sa ya zartar da hukuncinsa a cikin dukkanin bayinsa da haka ba wani sarki da yake da ƙarfi da zai hana wa Allah zartar da hukuncinsa a ce ga wani sarki saboda ƙarfinsa yau Allah ya zo zai ɗauki ran matarsa ko ya zo zai ɗauki ran babansa ya ce ba isa ba an gane ko babu shi saboda ƙarfin sarkin ko saboda yawan rundunoninsa ko saboda yawan dukiyarsa ya hana wa Allah zartar da hukuncinsa akan wani bawa akwai sarkin da ya isa yi wannan babu shi hatta kisar da ake bayarwa ta yan kadiriya sanatuwa Abdul Qadir al-Jilani mala'ika na mutuwa malakul maut ya zo ya karɓi ran wani muridinsa wani dan muridiyarsa ne ma dan muridiyarsa sai ta je gurin sa tana kuka yace mai faru tace danta ne shi kadai gare ta kuma gashi mutuwa ta dauke shi me kike so tace ita so take amiro mata danta to shine sai ya je tare mala'ikan mutuwa shi jelani ya karbo rayukan mutane da yawa ya sa cikin jaka ya ina rike da jakar zai je kai wa Allah sai Abdul Qadir Jilani yace akwai wani kaza kaza da ka karbi ransa yace an yi haka yace to mi komin ran sai in maida masa mahaifiyarsa tana da bukatar sa yace a ni Allah ne ya sa ni mu wata magana gare ka je can ku hadu da Allah can ku warware ta amma ni ne nan sai na isar da sako aikin da an kasa ni to shine Abdul Qadir ya hasala shine ya kama mala'ikan mutuwa da kokowa ya kwace jakar ya zazzage gaba ɗaya duk wanda ya mutu ran nan sai da ya tashi ya zazzage jakar rayuka ranan duk wanda ya mutu sai da ya tashi shine ya je wajen Allah yana kai ƙara yana ta kaji kaji shine wai Allah yake masa fada ina kai ina ja da Abdul Qadir yanzu gashi ka jawo mana asara yau duk wannan ba ƙarya ba ce kar ya ce wannan Abdul Qadir ba zai faɗi wannan ba su suke zangana masa mutumin kirki ne ba dan yana da irin sunan shi ba karka ce ai dan malam kana da irin sunan shi ne mutumin kirki ne malamai na sunna su Ibn Taymiyyah duk sun yabe shi kaga wannan ma malam yayi karatu wajen shi Ibn Qudama wanda muke karatun littafinsa duk da kwana 40 ya riska na rayuwarsa kaga malami ne hamshaki na sunna ahlus sunna yan dariƙan shi ne wanda suka danganta kansu da shi yan suka zama yan bid'a kamar yadda kirista da suka danganta kansu da annabi isa ba su da alaƙa da shi an gane ba su da alaka da annabi Isa, ba sa kan koyarwar annabi Isa. To su ma haka wannan yan kadiriyan da suka danganta kansu da Abdul Kadir, ba su da alaka da Abdul Kadir, ba sa kan koyarwarsa. Ina fatan fahimta. To Allah subhanahu wataala ba wanda Isa ya masa haka, baka kwace jikan rayuka kace ba Isa ba a karbiran wani muridinka, ba wani sarki ko mai mulki ko wani da yake da matsayin da zai wannan. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad la tumassiluhu al-uqul bit-tafkir, hankula ba sa misalta shi ta hanyar tunani, kawai ka tsaya dan tsabar hankali kai ta tunani hakka kwatanto yadda Allah yake cikin tunaninka, hankalinka bai isa ya riski hakikanin yaya Allah yake ba. Duk abinda ka rusko a tunaninka ka kwatanta shi ne Allah, Allah yafi karfin nan. Ta'alallahu an zalik, da haka Allah ya girmama sama da yanda za a suwaranta shi, ta yadda hankula ba sa iya suwaranta shi, ba sa iya misalta shi, zuciya ba ta iya wahamto shi, ta yi wahamin tunaninsa, ta tunano suransa. Me yasa? Saboda shi Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba abin da yake yin kama da shi. To in har zaka kwatanta shi, zaka kwatanta shi da wani abu ne da ka taba gani, to shi kuma Allah ba ya kama da komai. Zaka ba wanda yake iya tunano yanda yake a cikin tunaninsa. La tumassiluhu al-uqulu bit-tafkir wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir, haka zakata ba sa iya yin wahamin tunaninsa ta hanyar suwaranta ga yadda yake, zakata ba sa iya yin wannan. Daka laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba wani abin da yake yin kamantacce ne da shi, kuma shi Allah shine as-sami'u mai ji, al-basiru mai gani, ya keɓanta bil asma'il husna wa sifatul ula, ya keɓanta da sunaye mafi kyau da kuma sifofi wanda suke mafi ɗaukaka. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula, yana da sunaye mafi kyau, al-husna wato ismu tafdil ne, in namiji ne in muzakkar ne zaka ce al-ahsan, in mace ce kace al-husna, ma'ana ismu tafdil ne. Lahul asma'ul husna, Allah shi yake da sunaye mafi kyau, ba zaka ce masu kyau ba, mafi, in kace masu kyau to akwai wasu masu kyau kuma, amma in kace mafi, ma'ana ba wasu sifofi da suka kai nashi, wato su sunaye da suka kai nashi. Lahul asma'ul husna, shi yake da sunaye mafi kyau, wasifatul ula, da kuma sifofi mafi ɗaukaka. Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, Allah mai rahama akan al-arshi ya daidaita. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kassai da abin da yake tsakaninsu nashi ne. Wa ma tahta thara, haka abin da yake karkashin kasa wanda take mai lema mai danyi, shi ma duka menene? Duka nashi ne subhanahu wataala. Wa in tajhar bil qawli, kuma idan har ka bayyana wani abu na magana, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, to shi Allah ya san abin da yake boye a zuciya wanda baka faɗa ba, wa akhfa, kuma ya san abin da yake mafi boyewa. Suratu Taha daga aya ta 5 zuwa aya ta 7, kaga nan ayoyin sun tabbatar mana da cewa Allah ya daidaita akan me? Akan al'arshin sa, wanda shine daukakar sa da daidaito sa akan al'arshi ta fuskar da ta dace da shi, ta fuskar da ta dace da shi. Ahata bi kulli shay'in ilma, ya zagaye dukkanin komai da ilimi, wannan yana nuna gamewar ilimin Ubangiji. Ilimin Allah ya yalwaci sammai da kasai, wato ya game dukkanin sammai da kasai, iliminsa ya game dukkanin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su, hatta abin da yake karkashin kasa. Ahata bi kulli shay'in ilma wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma, haka kuma ya rinjayi dukkanin wani halitta ta bangaren izza da hukunci. Wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, kuma ya yalwaci dukkanin komai ta fuskar rahama da kuma ilimi. wannan ya nuna faffadin ilimin Ubangiji da ƙarfin ikonsa da rinjayensa da hukuncinsa. Halittu gaba ɗaya ba sa iya kewayewa da wani abu na ilimi na daga Ubangiji, saboda wato abin nan kankantar idrakinsu, ba komai suke iya riska ba. Mala'iku ma ca suka yi la ilma lana illa ma 'allamtana, ba mu da wani sani sai abin da ka sanar da mu. To balantana wanda ba su kai mala'iku ba, da haka ba wani daga cikin halittunsa da ya san da ya zagaye abubuwa na ilimin Ubangiji. Sabanin yanda mai alburda al-Busairi a cikin alburda yake cewa inna min judak wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami wa in ulumika ilma al-lawhi wal qalami, yake cewa wa inna min judika ad-dunya wa darrataha, yana daga cikin baiwarka ya manzon Allah, yana daga cikin baiwarka duniya da kishiyarta wadda ita ce lahira, wannan duka daga baiwar manzon Allah ne da abin nan da karamcinsa. To wa min ulumika, kuma yana daga cikin ilmunka ilmal lauhi, ilmun allo allo shine lauhul mahfuz, wal qalami da ilmun qaddara da alqalami ya rubuta, inda Allah ya ce alqalami ya rubuta duk abin da zai faru tun daga ranar da aka halice shi har zuwa tashin duniya. Yace wannan duka wani abu ne kadan daga cikin ilimin manzon Allah. To kaga wannan sifar Allah ne ya bashi, wannan guluwi ne a cikin ababan yabo ga zuwa ga manzon tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda yake da ilimi sai abinda Allah ya diba ya bashi. Ma ujitu min al-ilmi illa qalila, kuma abinda aka ba mu na ilimi kadan ne. To ba wani wanda ya kewaye ilimin Allah gaba ɗayansa da sani. Me yasa? Saboda kankantar idrakin bayin game da abinda Allah ya cancanta a sifata shi da shi. Mutane tunaninsu ya yi kankanta wajen iya tunano wace irin sifa ya kamata su ba wa Allah. Shi yasa a babun sifat ba a kirkiran sifa da tunani a bawa Allah. Dole sifar da zaka tabbatar wa Allah ita ce sifar da ya tabbatar wa kansa ko manzansa ya tabbatar masa. Amma saboda tsabar tunani kai ka tunano wata sifa ka ce Allah haka yake, saboda ba wanda ya san tunaninka ba zai iya risko maka yaya hakikanin Allah yake ba, yaya hakikanin sifofinsa na kamala da girmansa yake, walantana ka iya sifata shi. Dole sai ka jira shi ya sifata kansa ka tabbatar, ko manzonsa da yake ma wahayi ya sifata shi sannan ka tabbatar. Shi yasa yake cewa wasi'a kulli shay'in wato rahmatan wa ilma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, ya san abin da yake gabansu da abin da yake bayansu, su kuma ba sa zagayewa da wani abu na ilimi game da shi. Wa la yuhituna bihi ilma, ba sa kewaye wani abu na ilimi game da Ubangiji subhanahu wataala. Duk abin da za su sani game da Allah sai wanda shi ya sanar da su, amma su ba su da ikon sanin wani abu game da Allah wanda shafi sifofinsa da sauransu da iya hankalinsu da tunaninsu sai abin da shi Allah ya sanar da su. To wannan kadan daga cikin abin da za mu iya karantawa a yau. Muqaddima ce, muka dan fara tabawa kafin darasi mai zuwa insha Allah mu tashi daga inda muka tsaya. Idan muka zo za mu tashi mawsufin bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim wa ala lisani nabiyihi al-karim, shi abun sifatawa ne da abin da ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa mai girma, manzansa ya sifata shi da shi manzansa mai daraja, abinda wa ala lisani nabiyihi, abin da ya sifata kansa da shi a cikin al-Qur'ani da abin da ya sifata kansa da shi ta harshen annabinsa. Shi ma annabin gaya masa aka yi, shi kuma ya gaya mana ta harshensa, muka ji ashe Allah haka yake. To shi kadai ne za mu sifata Allah da shi. To ita ce gaba da za mu tashi da ƙarin bayani da za mu yi a cikin wannan muqaddima insha Allah idan mun zo darasi mai zuwa. Da fatan abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.